uko nyumbu
ndio wote ni me watu wote ni bia miladi dubu biyu da goma ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi cikin karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam siran wanda yafi kowa daraja ahlitar Allah wato wannan manzo namu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana san sa da kaunar sa da kuma da'a ga shari'ar da yazo da ita muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan biyayya gare shi da kaunar sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu abinda muka karanta a baya mun kai ga inda malami yake mana bayani akan juz'i na ƙarshe na abin da ya shafi wato rayuwar Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi abubuwa da dama a kansu na daga al'adu da addinai da suke bi har ya zo inda muka tsaya wato wajen magana akan abin da ya shafi halayensu da ɗabi'unsu bayan ya yi magana akan halin iktisadi, ijtima'i da sauransu yau abin da za mu tashi kansa kuma daga shi insha Allah za mu kai ga fara magana akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar wannan akhlaq din wato wasu halaye inda yake bayyana mana cewa su larabawan da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su duk da cewa suna da waɗancan al'adu marasa kyau da addinai da akwai shirka a ciki da sauransu to akwai wasu halaye da Allah madaukaki ya dora su a kai na ɗabi'a ta ɗan adamtaka su halayensu wato sun bambanta da sauran wato wasu al'ummomi wanda har wasu malamai suna hararo cewa la'alla wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah maɗaukaki ya zaɓi wannan wato jinsi na mutane wato Larabawa ya sa annabinsa a cikinsu saboda irin halayen da suke da shi ko da a jahiliya na gudun ƙarya da cika alƙawari da kuma karamci waɗannan abubuwan suna da cikin manya-manyan shiyam na ɗan adam duk inda ɗan adam yake in ka same shi da waɗannan abubuwa za ka same shi akwai kamala to ballantana a ce an ba shi shari'a da za ka ta ƙara sa shi a kan hanya kaga kafin shari'ar ma ta zo ga irin ɗabi'arsu to ballantana lokacin da shari'ar ta zo mun yi magana akan ko mun karanta abin da malami ya kawo mana na abin da ya shafi karamcinsu wanda har a cikin abin da ya shafi shan giya suna karamci inda muka tsaya wani baiti ko na an tara bayan shi nan muka tsaya ko shi ne yake cewa kuma wa minna ta'iji karamihim yana daga cikin sakamakon wato karamcinsu ishtigaluhum bil maisiri shagaltuwar da suke da ita da caca caca nau'i iri-iri ce ba shi da alheri a ce a koya wa mutane caca yau amma dai nau'in iri-iri ce babban abin da ta haɗa shi ne mutane za su haɗu kowa ya kawo wani ɓangare na dukiyarsa sai a haɗa sai a yi wani abu wanda ya cinye sai kwashe wannan dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita wannan asalinsa duk abin da ya haɗa waɗannan rukunan haramci ne domin ba kasuwanci ba ne da a ce kasuwanci ne aka haɗa za a yi a ce an yi hasara ko da ka rasa gaba ɗaya ra'asul malinka wannan ba mamaki yawwa amma ba kasuwanci ba ne haka kawai za a yi wata dabara ko a ce wani abu na mai rabo kuma shi kenan wanda ya ci sai kwashe duk kuɗin da waɗannan suka tara wannan zalunci ne shi yasa Allah maɗauki bai halatta shi ba to amma duk da haramcin wannan abu da kuma kasancewar yana cikin al'adun da Larabawa suke yawan yi to suna amfani da shi wajen nuna karimci bari ku ji yadda suke yi yace fa innahum kanu yarawna annahu sabilun min subulil karam domin suna ganin caca ɗaya ne daga cikin hanyoyin karimci da zaka iya kyautatawa dan adam ta hanyar li annahum domin su kanu yut'imuna al-masakin suna ciyar da miskinai ma rabihuhu daga ribar da suka samu na wannan caca din. Idan mutum yaje sa kudin sa ya caca, to idan ya ci to wannan abin da aka samu din sai ya dauke shi gaba ɗaya ci da miskinai. Kun ji wani abu kuma? Ga abin sharri kuma an yi abin alheri shi duk saboda wannan cakuɗi nasu na jahiliya, wato hali da daga cikin halayensu masu kyau tsabar karimci ga ƴan uwansu da makauta da miskinai. To amma sai ya zama cewa wannan abin da suka samu na cacan nan sai su yi amfani da shi wajen wannan ne. Au ma kana yafdulu, ko kuma abin da ya rage an sihamin rabihin daga rabon wato masu waɗanda suka ci wannan abu. Inda wani lokacin ba mutum ɗaya ne zai ci ba, wani group ne a cikinsu za su ci. To abin da ya rage na daga wannan abin da suka samu ɗin sai a bawa miskinai, gwargwadon dai yadda su suke yin abubuwa ɗin. Walidhalika tara alqur'ana, don haka idan kana karanta alqur'ani za mu gani cewa cikin alqur'ani Allah madaukaki la yunkiru naf'al khamri, bai haramta ko kuma wato bai musun akwai amfani ga wato giya wal maisir da kuma caca ba, ko wa inna ma yaqulu, amma abinda Allah madaukaki faɗa alqur'ani shine wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Kaga sai da aka faɗi yasa wa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Kaga sai da aka tabbatar cewa akwai amfani, shan giya yana musu amfani, yawa an je an sha wahalar rayuwa an yi menene kuma sai a zo a fidda bakin ciki, wai yadda hankalin dan adam yake ganin amfanin shan giya kenan, wasai ya zo ya kori bakin ciki saboda in ya sha zai manta komai. Kuma kaga wannan din da dai tunani haka dan adam din yake gani ba ma ba dabara bace, inda wannan damuwar dai za ta sake dawowa. To haka nan ita caca, duk da muke gani akwai cuta a cikinta, to akwai wani amfani da ake samu. Amfanin shi ne wannan, su a jahiliya suna amfani da wannan abin da suka samu wajen ci da miskinai. Kaga akwai amfani, ba ka ce ba amfani, to amma duk da haka haramun ne, daga ƙarshe Allah madaukaki ya haramta. Wannan nau'i ɗaya kenan daga cikin halaye masu kyau na wato larabawa kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam. Athani, abu na biyu daga cikin ɗabi'unsu masu kyau shine alwafa'u bil ahdi, cika alƙawari. Balarabe da wahala kai alƙawari da shi kaga ya karya maka shi, wannan a ɗabi'arsa ko ba musulmi bane. Wannan kun ga ai dama ne mana zancen waɗanda ba musulmi bane tun kafin zuwan musulunci, to haka ɗabi'arsu take. To kuma haka suke har zuwa yanzu idan ba waɗanda irin suka tasirantu da sauran al'adun wasu al'umma da suke. Amma an ka samu mutumin ƙauyensu ko kuma wanda bai tasirantu da irin wannan rayuwar mu ta zamani ta abubuwan da suka yi tasiri na rayuwar Turawa da makamantansu ba, duk da yake shi ma in ka ce musu rayuwar Turawa za ka ga Turawan su ma ai suna da irin wannan a zamanin shi haka, banda marasa kirkinsu za ka ga cewa suna da cika alƙawari. Wanda har za ka ji wasu suna cewa wai musulunci na gun yana ƙasashen Turawa, amma kuma musulmi wai suna ƙasashen musulmi. Wannan magana ba daidai ba ce. Wani mutumi ne ya je Turai ya ga yadda suke da kula da lokaci da cika alƙawari, wasu ya faɗi wannan magana ɗin. Wannan itilaƙinta ba daidai ba ne, da zo ka ce wai musulunci yana can a garbu sannan musulmi suna nan a ƙasashen musulmi. Wannan ba daidai ba ne. Kasancewar suna irin waɗannan abubuwa nasu na ko cika alƙawari da kula da lokaci, wannan ɗabi'a su ce saboda tsananin kwaɗayin da suke da shi na su rayuwar duniya, domin rayuwar duniya nan tafi komai a gare su. Na'am, daidai ne wato ka ce ya kamata a ce ba za ce wai mai koyi da su ba, a'a, saboda wannan karantarwa muna da ita addinin mu, yawwa, za ka mu ɗauki addinin mu riƙe shi, za ka ga ba za a kalli ko a kwatanta wani ma a ce ya fi mu wato abin nan riƙe alƙawari. Amma mu yanzu musamman dai mu nan a Afirka, har wani abu ake yi da shi wai African time, duk duniya ba wanda mai ba wani wannan time ɗin sai Afirka. Idan aka ce in ana son a yi taro ƙarfe 10, to sai a ce muku ƙarfe 9, saboda an san ba za ku zo 10. Wanda wani abubuwa ya kamata a ce yanzu mu ƙoƙari mu tarbiyyantar da mutane mu saba da saba musu. A ce za a fara abu kaza 10, to 10 nan an fara shi. Sawa'un ko mutum ɗaya ne a wurin a fara taron, za a ga cewa lokacin da aka zo aka sa wani taron nan gaba, in aka sa kaza ɗin za a ga mutane suna fito. Haka ne ko ba haka? in ba mu muka canza din ba za a bi ni to almuhim dai wannan yana da cikin dabi'u na larabawa kafin zuwa musulunci a gare su faqad kana al'ahdu indahum dinan yatamassakuna bihi shi alqawri da kiyaye yarjejeniya yana cikin wato wani addini ne da suke riko da shi wa yastahinuna fi sabilihi qatla auladihim kuma kashe ƴaƴan su wajen wannan hanya wajen riko da alƙawari da riko da yarjejeniya wato wani abu ne da ba komai ba a wurin su shine yastahinuna ba sa dauka sa da wani muhimmanci mutum ya kashe dan sa ya kai yanzu annan kaga an yi yaki tsakanin kabila da kaza saboda magana alƙawari abu ne mai sauki a wurin su dan in muka yarjejeniya nace zan yi kaza ko zamu kaza mu biyu ko da kabila kabila da kaza da kabila kaza za sun yarda akan kaza to wanda ya saba sai ganin da nan an kai ga abin ya kai ga ayyaki saboda akwai rashin mutuntaka in yi alƙawari da kai kaza sai ka zo ka saba duk da akwai wani abu mu kuma da muke da shi wanda yake buƙatar fadakarwa mutane da yawa sau da yawa in aka ce alƙawari sai su dauka maganar in aka sa lokaci abu idan mutum ya saba wannan bai zo kan wannan lokacin ba shikenan sai a ce wannan mai saba alƙawari ne makara a mau'idi yana da bambanci da abin da kai alƙawari kace zan yi kaza na alƙawari zan yi kaza alƙawari yana da alaka kusa take da rantsuwa ina fatan mun gane yau ba kowace magana na maka waya cewa mu haɗu ku kaza shikenan nan ban zo ba a lokacin shikenan sai ya zama kace na kai alƙawari a ban zo akan abin da muka yi ittifaki ba ne yana da bambanci da alƙawari shi ma kuma ba daidai din bane ba ina goyen bayan sa bane yau amma dai ku bambance tsakanin alƙawari da irin waɗannan yarjejeniya yau yace wa takhribi diyarihim da kuma ruguza gidajensu wani abu ne mai sauki a gumbar larabe ayi fada ayi tashin hankali saboda an kare alƙawari wa takfi fi ma'rifati zalika daga cikin abin da zai wadatar wajen sa mu san wannan abu akwai kissar Hani ibn Mas'ud al-Shaybani wani mutumi ne a jahiliya Hani ibn Mas'ud al-Shaybani wanda abu wani bawan Allah An-Nu'man ibn al-Munzir a jahiliya yana da matsala da sarkin Farisa Kisra na wannan lokaci sai yana ya aika a nemo shi a kamo shi to da ya san zai ci masa mutunci sai dauko da dukiyarsa da matansa da yayansa gaba ɗaya sai kawo su ajiya wurin Hani ibn Mas'ud al-Shaybani sai tafi wurin shi Kisra din Kisra bayan ya kama shi shine yasa aje a nemo masa dukiyar da yayan da matan duk aka kawo masa su to da aka zo sai ya zama suna hannun wannan Hani ibn Mas'ud al-Shaybani shi kuma saboda riƙon wannan amana din yace wallahi ba zai bada waɗannan ajiya da wannan bawan Allah ya kawo masa duk abin da za a yi sai dai ai Kisra ya aika mutane a yake shi shi kuma sai je tare kabilar su yayi wata huduba ta nuna cewa hakikatan mutum shine mutum da yake rike alƙawari shi ko ba zai saba alƙawari ba gaba ɗaya kabilar su suka goyi bayan sa har akai wani yaki gagarumi har aka rusa Kisra ko mutanen da yake turo akan wannan abun saboda me kar a rusa wannan alƙawari kun ga girman rike alƙawari a gunsu ajiya ne na mata da ƴaƴa da dukiya kawai aka kawo masa aka ce amana ce amma saboda an zo za a kwace ya fidda damara ya kira kabilar su gaba daya sai da suka yaki wannan wanda ya zo zai kwace abu ne kun ga ba misalin da ya kai wannan a wajen riko da amana a gun waɗannan mutane wassamau al ibn adi wani kuma da ba yahudi ne ya musulunta shi kuma a akwai maganar abin nan ne ina jin na wata wani rihan da suka yi wato me yake ce rahan jingina ko yawa jingina ce shi ma tsakanin sa da Kisra ne aka karba daga wurin sa aka bada wannan na uku ne ke Hajib ibn Zurara shine wanda shi ma Kisra ya karbi yana son wata wani abu na dukiya sai Kisra ya bashi raquma aka karbi wato wani qaus a wurin sa wata baka ake so sai aka karbe ta jingina to lokacin da ya samu wannan raquma nasa ya dauki raƙumannan yadda aka bashi su yaje mai da su bayan wani lokaci mai tsawo ya karbo wato abin din sa wannan baka da ya bayar jingina shi ma saboda kiyaye wato alƙawari da aka yi da shi shi kuma wancan sama'u al-sima wasu wani mutumi ne shi ma ya kawo masa ajiyar iyalin sa kamar irin wancan shi ma saboda kar yaje ya saba alƙawari shi ma yaje bai yi yaki ba dai amma ya saba da waɗanda suka zo za su karbi waɗannan wato amana da aka bashi ya saba da su ya zama cewa ya riko da alƙawarin sa a takaice waɗannan kisoshi mashhure ne a gun mutanen jahiliya in ka tambaye su duk sun sani ko kun kana karanta littafin wato waƙoƙin jahiliya zaka sami ana faɗin waɗannan mutane ana misali da su wajen riko da alƙawari to kisoshin waɗannan bayin Allah sun isa su nuna maka cewa a zamanin jahiliya wato mutanen suna riko da alƙawari da kuma cika abin da suka ambata za su aikata abu na uku daga irin halayen su masu kyau akwai izzatun nafsi wal iba'u an qabulil khasfi wad dhaym larabawa suna da ji da matsayin su shine izzatun nafsi karka wulakanta kanka karka zauna kawai kullun irin al'adar bahaushe dan Allah ba ku mu samu waya kun ina yawan maimaita wannan abun wato yana ban haushi ne sosai wato rayuwar mutum ba zai zauna yayi wani abu ba kuma kawai shi dai Allah ya ba wani shi ya samu wannan alama ce ta wato ta lalace ta kai kimma matuka to abun laraba ba irin wannan kafin ka ga balarabe sai balarabe ya kwana uku yana shawara yana tunanin ya zo ya tambaye ka wani abu ne ko kada ya tambaye ka saboda yana tsoron zai zubda mutuncinsa in ya zo ya tambaye ka wani abu ne na duniya kuma zaka iya shi da ya roke ka aran wani abu wanda shi ya baka a ce shi ne ya baka da shi ne sama da kai ba akwai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla ba da'iman zaka ga duk hannun da kullun shi ne mai miƙawa ya karba to shi ne a ƙasa saboda kullun ba shi ake kuma ku kalle yadda ake karbar shi ta kanta yadda ake karbar ba ƙasa bane idan ka zo zaka miƙa hannu a baka abu haka kake yi eh ai haka zaka yi shi kuma mai baka haka zai don haka hannunsa shi mai baka din nan a sama yake da'iman kai ne a ƙasa saboda kai ne mai karba to balarabe yana cikin abin da yake kaucewa a ce ya kaskanta a gaban wani musamman akan irin waɗannan abubuwa wal iba'u an qabulil khasf haka nan suna da wato kin a ce sun karbi wan zuciyarsu ba ta karbar wato kaskanci shine al-khasf al-khasf nan ana nufin az-zul ba khasfin girgiza kasa bane ko abin yawa wabbaymu da zalunci abbaymu shine zalunci wato ransu baya san a ce sun karbi kaskanci ko sun karbi zalunci ko sun zauna a matsayin mablumu shi yasa kaga da dabi'ar waɗannan mutanen in ba su samu gwamnati mai karfi ba to dole halaka ga sun zauna lafiya saboda kowa ji yake da kansa ba a yi sa a taka shi wa kana min nata'iji hadha faratu shaja'ati wa shiddati al-ghayra daga cikin sakamakon da ake samu a irin wannan hali nasu za ka ga suna da wato gwarzantaka wadda ta kai mutuwa kamar ta wuce iyaka shine faratu shaja'a wa shiddati al-ghayra da kuma tsananin kishi yanzu nan za ka ga mutum zaka ji ai akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi yake cewa idan yaje gida ya ga wani tare da matarsa to kafin wani binciken kowanne bayani shine ya fara ganin kansa a ƙasa tukuna sai ya gunduwa gunduwa da shi saboda mai saboda tsabar kishi ba sa wasa da kawai maganar kabar wai mutum ya bar matarsa tana alaka da wani yanzu hatta irin maharam din nan wannan maharami ne basu ba kowa suke barin abu haka ya tafi kawai mutum ya shigo masa gida kawai a gaisa ya ina kwanan ku kaza da kaza ba su da wannan al'ada tun kafin zuwan musulunci musamman dai musulunci ya karfafa wannan duk da dai mun ji irin wasu abubuwa na al'adunsu to amma ai mun ji bambanci tsakanin ashraf dinsu da kuma na ƙasansu ko manyansu ba sa irin waɗannan abubuwa na dana'a indai abu zai kai ga cin mutuncin mutum ba sa wasa da shi wa sur'atul infiali da sauran mai da raddi wato zuciyar mutum nan da nan ta amsa yace infiali shine abin da zai kada maka zuciya har ka tasirantu da wani abu da aka yi maka to da gaggawa yanzu ne za a ga mutun jijiyarsa tana katsawa daga an taba gidansu ko an taba kabilarsa ko an taba wani abu nasa yanzu nan zai zabura fakanu la yasma'una kalimatan yashmununa minha ra'ihata dhulli wal hawan illa qamu ila sayfi was sinan saboda dabi'arsu idan suka ji wata kalma ka ga musu wata magana da suka shanshane warin kaskanci a cikin ta suka ji kamar kana nufin ka kaskanta su ne ko kuma ka munzanta su to yanzu nan za ga sun zabura sun tafi gun takobin su ko kuma mashin su za su zalo shi za a gama da kai yanzu in dai maganar kaskanci ne to ba sa karbar sa wa atharu al hurub al awad kuma nan da nan suka za ga sun tasar da yaki wanda baya yankewa الحرب العوان تين الحرب المترددة التي تذهب وتأتي لا تنقطع نهائيا لكن ذا إن أمفارا شيء ذا إشي كلا ذا شكلوا أنا ينسى تين الحرب العوان سنة سوى أنسى موش دقا امرأة عوان ما تدى مجن تيموت يبتا وتمت تنظر نبات دميز haka nan yake shi kuma wanda zai yanke yaje ya dawo shi ne suke cewa al-harbu al-awan wa atharu suka tasar da yaƙoƙi waɗanda suke masu kai ruwa su kawo ma'ana za a dade ana yin su wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadha as-sabil kuma a dabi'arsu sun kasance ba sa damuwa da su miƙa rayuwarsu a wannan hanya din koda za su mutu akan sun tsare mutuncin gidansu kago ka taba gidan Balarabe ka ce ko matarsa ka taba mutuncin ta ko makamancin wannan ko kuma kabilar suka soke ta to yanzu nan sai ga an zubda jini akan wannan wannan yana ga maka wannan halaye ne da aka same su akai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wasu daga cikin su akwai alheri a cikin su wannan idan mutun na da irin wannan halin da wahala kago ka taba shi ko ka taba addinin sa ya zauna kaga kenan da Allah madaukaki ya zo musu da wannan addini ya aika Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan addinin da suka karbe shi to sai ya zama cewa a lokaci guda sun zabura sun kare wannan addinin sun rusa dauloli a shekara 25 duniya ta zama a gargashin su ya kamata ka fahimci akwai wani sirri bayan taimakon Allah madaukaki dama wanda yake shine yayi alƙawarin taimakon addinin sa to akwai isti'dadi na rayuwarsu da ɗabi'arsu da ya dace da irin wannan ɗabi'ar dan an samu zukata ne ba malalata ba yawa suna da lalaci amma kafin musulunci amma kuma ba irin waɗannan abubuwan ba duk abin da ya shafi su tsare mutuncinsu ko wani abu da suka yadda da shi ka zo ka taba musu shi to za su zaburo duk lalacinsu kuma za su zaburo da ƙarfin shaja'a sai sun ga sun murƙushe ka kun ga kamar yadda dai Umar yake faɗa ne cewa mu al'umma ce أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أهاننا الله وان الأم أو تأل الأمة سيدة ألا مدوك كي يتوك كامو دا مسلمة يسي دلوك سن دا مكا نيمي أوكك تا وتهنيا دا بمبا مسلمة با تو ألوك سن ألا مدوك كي زيك سكعن تدو نقول لا ربا بستقش غا هالي مرد دائي دا سكي تكي با illa sai da harkar addini ta rauni a cikin su haka ne ku ba ka ba sai ga har kowa ma zai iya taba su amma lokacin da suke riko da addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon lokaci kaga irin abin da suka aikata don haka babu wani magani a kowace matsala da kaji ana yi tsakanin wata al'umma da wata al'umma in dai da musulmi a ciki to babban magani shine musulmi ya riko da addinin sa in dai kai riko da addinin nan to kawai ka sallama wa Allah sauran yawa ba sai waye wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an ba haka ga bane ba haka duk abin da suke da shi da makami da menene da menene idan muka riko da addinin Allah Allah madaukaki shi zai sakkare mana wani abu sai ka cewa ko yakin ne ya faru sai kaga Allah madaukaki ya juya halin ya bamu nasara akan su ko ta hanyar ai shaytan akan makaman yanzu duk yakin da aka yi a tarihi tsakanin musulmi da kafirai ai ba a taba yin yaki da yake akwai kiffa wahida ba mana ya zama cewa karfin musulmi dai yake da karfin wato waɗanda ba musulmi duk yaki in ka karanta daga Badr zuwa Uhud zuwa duk yakin da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu da sauran yakokin da aka yi bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamanin sahabbai rusa farisa da rusa da mamaki a ce farisa wato Iran lokacin da karfin wato mulkin su da ƙarfin sojojin su akai ta yin yakin da mutane ɗan kaɗan wato ba yawa ne da su ba, amma saboda wannan zuciyar da suka taho da ita da tafiya akan addinin da aka dora su akai, nan da nan kun ga suka mulkushe waɗannan al'ummomi. Don haka ba a taɓa samun wani lokaci da za a ce musulmi dama tattalin su na makami yafi na wani kafiri ba, wannan ba a taɓa yin sa. Don haka wani wasu mutane sai ka ga su yanzu suna cewa a'a ai maimakon ku zo kuna ɓata mana lokaci akan wai a koma addini irin zamanin baya, ana wani sallah irin ta da irin ta annabi, azumi irin na annabi, alaka komai a take wando a tsaye da gemu, waɗannan abubuwan duk za ku kawo mana tashi hankali ne. Yanzu fa kawai ba wata hanya da za mu yi ƙarfi idan ba a karanta boko kawai a yi injiniyarin da haka za mu yi nukiliya, to gaskiya abin ba haka ba. Mu mun yadda a karanta bokon a samu nukiliya akwai amfani, amma ba wai sai an bar addini ba. In har aka bar addini to kowace nukiliya kake da ita ba za ta yi ma amfani. Na fata mun fahimci wannan. Yauwa, sabilin hanyar da za a sami lafiya, a samu ci gaba, a kuma sami ɗaukaka akan kowace irin al'umma ce, to riko da addinin ne ke jawowa. Ba mu ce mun hana a karanta boko ba, yauwa, bal a irin halin da muke ciki ma da ƙasƙancin da muke ciki lalle ne mu karanta waɗannan abubuwa, amma fa ba mu ɗaga su kuma sama da addininmu, mu haɗa su tare da addinin mu, yi su tare. Wannan shi ne amfanin da zai kai mu bi'iznillahi ta'ala wato zuwa ga gaci da kuma fita daga ƙasƙanci. Allah ya taimaka. Al'amari na hudu, al-mudhiifu fil azaimi. Larabawa daga cikin halayensu masu kyau akwai idan suka fara abu to ba sa tsayawa sai sun zarce cikinsa, sun kai har ƙarshe, sun kai gaci cikin abin da suke yi, ma'ana suna da wato azima mai ƙarfi na su aikata abin da suke niyya. Ba irinmu ba ne, za a zo yanzu ana so a yi kaza, za a tattara jama'a, za a yi wani, sai a zo a yi meeting lokacin da aka yi wani wa'azi misali mai ƙarfi, aka zaburar da mutane, to fa a tashi a yi kaza, sai a ce to da Allah gobe lalle a je a kira meeting, sai a zo a kira meeting, kowa ya zo a tattauna a yi maganganu, wani ma har kuka zai, saboda takaici na halin da ake ciki. Ana fita daga meeting din shike magana ta ƙare, sai a naɗa committee, sai committee su daɗe ba su zauna ba, ba a komai ba, sai ka ji ana shekara uku, sai wata ra'a haɗu sai a ce a ni ko ina aiki nan da muka fara ne. Wannan alama ce ta mutumin da bai san abin da yake yi ba. Idan mutum ya ɗauki abu yana da niyyar zai aikata, to baya wasa da shi gaskiya. To yana daga cikin halaye na Larabawa, ba sa wasa da duk abin da suka sa a gaba. In dai suka ce za su yi, to yin zai yi. Yace fa idza azamu ala shay'in yarawna fihi al-majda wal-iftikhar, in dai suka ga suka kudurta za su aikata wani abu wanda yake suna ganin akwai wato ɗaukaka da alfahari a cikinsa, to la yasrifuhum anhu sarifun, babu wani abu da zai kauda su daga wannan abu. Duk abu da tsawon lokaci da lalacin wani, sai idan an ga wani malalaci ne sai a kauda shi gefe sai a cika, amma ba a ce abun ya mutu ba. Amma yanzu kai ka tuno yanzu a cikinmu nan kowa aka ce ya kawo mana misali na irin waɗannan abubuwan da za mu tashi za mu yunkura za mu yi su, daga gyaran masallaci zuwa gyaran titi zuwa gyaran menene harkar karatun yara, ya za a yi a unguwa a sa yara a kula da su a taimaka musu karatunsu ya ci gaba, daga an yi irin waɗannan abubuwan sai a zo a bar shi kan mutum ɗaya, ko ba ka bugi ba. Yauwa, wanda ya fi ƙarfi, wanda sai ka ga an koma ana cewa wanda yake da ɗan hali mai ɗan wani abu aljihunsa, sai a tattara a gindinsa abin da ya faɗa shi za a yi. Amma ga shi akwai yara masu fikira da yawa, masu tunani, wanda in aka zauna aka tattauna za ka ga an fito da wasu abubuwan ba wannan ba. Wannan ina faɗa ne don ila zai samu ji haushi cewa ba hakan muke, kuma hakan ba daidai ba ne don mu gyara. Har da ni a ciki ba wai ni ɗin da ba ne. Yauwa, ana irin waɗannan abubuwan kuma suna tafiya haka ba a aiwatarwa, lalle mu canza irin wannan ɗabi'ar, kuma ba wani abu ne zai canza ba in ba musulunci ba. Mu ga irin waɗancan yadda suka rayu suka yi abubuwan su kuma mu irin nasu bi iznillahi ta'ala za mu ci nasara. Yana daga cikin abin da wani wata karin magana da wani yake faɗa cewa babu babban abin da ke sa matsala ta ci gaba irin masu ikon su yi maganinta su shiru ba su ce komai ba. Mun fahimci abin? In dai wato wani lokaci mun san muna wata dabi'a nan mu Najeriya ko ince musamman ce kasar Hausa zaka ga matsala muna rayuwa cikin ta amma kuma kowa sai ya shiru shi yana ganin mas'uliyar ai magana akan wannan abun ba ta saba shi ai akwai manya su ne za su to manyan nan fa idan ku ba ku tashi kun tashi kun fada kai kun je kun same su da wannan irin maganar ba to haka za a zauna abun ba ai komai ba ta ce ai akwai manya a garin akwai masu yi cikin ku kuma sai ku su ita magana tana da tasiri yanzu yau ka dauki wani abokinka ku dunguma ku je gun tsaya masa nagari cewa unguwa kaza fa mun ga akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai yara sun ana neman a fara daba ana neman a yi kaza don Allah a yi maganin irin wannan ko kuma ga abu kaza can ya faru don Allah a taimaka a yi magani da baka kai ba ila da ba za a yi waɗannan abubuwan ko ba ka bane yawa ba wai ana nufin ka zama kawai kullum baka da aiki sai ka kai magana ba amma kawai ka sa damuwar al'ummar a cikin zuciyarka za ka ga cewa kana yin wani abu amma idan komai kawai haka zai zauna wai sai a bashi shi zai gyara kansa to har abin al'umma ba za su gaba duk wata al'umma da kake ga sun ci gaba ba da irin halin nan namu suka ci gaba ba ka duba da Turawa da komai da muke faɗa sun ci gaba to ai dan halin su ba irin namu bane na Afirka ba maganar wani abu ne in dai suka sa abu za su yi to za su yi da gaske dan haka mu ne zamu canza halin mu da tarbiyar mu maimakon kullun kawai mu dauka wani ne a saman mu shine yake yi na saman kwarai yana yi to amma kuma mu ma bamu tashi namu abun ba Allah ya sauke. Sai yake cewa bal kanu yukhafiruna bi anfusihim fi sabilihi. Suna sa rayukansu a cikin hadari a hanyar irin waɗannan abubuwa din sai sun ga cewa sun tabbatar sun kai ga abin da suke so. Abu na biyar al-hilmu wal anatu wat tu'ada. Hakuri da juriya da kuma bin wato da bin abu sannu-sannu. Da tu'ada duk shi ma ma'anarsu ɗaya da anatu da tu'ada ka bi abu daki-daki sannu-sannu ba gaggawa ba anatu natsuwa tu'ada bin abu sannu-sannu wannan Larabawa suna da shi za ka ga suna da wani abu kamar da yanzu za mu ji muna cewa yi Turawa suna da hakuri sai a tsara plan na shekara 100 amma a bar shi kuma yana tafiya har ba za a damu ba wani malami yana ba da labari irin yawon wa'azi da yake yi ya je wani gari wa'azi an kai shi ƙauye kuɗi ya sha wahala sosai sai ga wata mata wani irin abin ya faru akan mutane da yawa daga cikin Larabawa haka sun zo ƙasashen Afirka suna ganin ƙasashen Afirka akwai wahala da sauransu ya je wani gari sai ga wata mata aka ce ko daga Germany shi ko daga ina ne daga cikin ƙasashen Turawa shekara ta 10 sha wani abu a wuri wani ƙauye ne ta zo ta zauna kawai don ta ba su addinin Kirista suka rubuta mu abinda za mu yi mun ji irin wani sun ce a waɗannan mutane ai da shaƙin naci suke mu kuma ba za mu yi nacin ba yanzu mu je mu yawo ƙauyuka mutane su musulunta duba fa a ariyoyin garin nan akwai ƙauyukan da da mutane suna nan ba musulmi ba ne Allah madaukaki ya taimaka aka samu masu mai da hankali aka yi zagaya aka ilmantar da su suka musulunta Allah saka da alheri ga duk wanda yake da hannu a wannan aiki kuma yanzu sai dai a ce labari ne a ce a wata ƙasa a gurin kudu akwai wani gari da babu waɗanda ba musulmi ba kusan an ce duk sun musulunta saura ɗan kaɗan ka samu mutum ɗaya a wannan gari mutum ɗaya a wannan gari kun ga wannan ba ƙaramin nasara ba ce wannan duka a shekara ba su kai 12 ba to da a ce kafin wannan lokacin an yi irin wannan aikin me za ka ce to da aka yi wannan ɗin kuma mutane a samu wanda za su ba da lokacinsu su ma suna bin waɗannan mutanen da'iman ana zuwa ana ilmantar da su shi ma ban ce ba a yi ba ana yi kuma Allah saka da alheri ga duk masu yin wannan aiki ɗin to amma irin waɗannan abubuwan a wasu wuraren za ka ji ana sakaci a irin wannan ba a zuwa a mai da hankali a ga cewa an ilmantar da su ɗin to ga Baturiya ta zo ta shekara 15 a ƙauye ta ci tuwo miyar kuka ta ci menene duk abin da ta samu su ci da rogo da gyaɗa da komai da kuke ci kuma ta haƙura saboda me kawai ku kwantar da hankalinku ku yadda da ita ta baku addinin Kirista ba haka suke da wannan haƙurin ba to amma mu da namu muka yadda da shi gaskiya ne amma sai ga cewa ba mu irin wannan kuɗi taro kawai daga an ce to ga zuwa tara ko kuɗi za a kawo za a sayi wani abu ko kayan sauti ko kayan menene za a gyara kaza sai ga kowa yana ganin kamar wani aiki za a dora masa da wahala
musamman da daga ango a ce za a taba aljihu to kuwa hankalin sa sai ta ci Allah sauki wani abu ma ba aljihu mun yana bukatar ka zauna ne fi kai ka bada shawara kuma akwai mutane masu tunani in ka zauna da su daga an ce a kawo shawara abu zaka ji mutun ya kawo wajen point guda 10 ba karatu kuma yi ba zai ce maka ga yadda yake ganin za a yi kaza wannan ba alheri bane kuma muna da su da yawa to waɗannan kwakwalan irin su ake so a rika hadawa a tattauna yadda za a yi maganin matsaloli kuma ana rubutawa sai a daga su a kai su gun masu yi sai ga cewa an samu an yi amma kullun in ka bar shugaba shine zai tunanin yadda zai kuma shi zai kare to ba za a ci saboda masu zuwa kawai su dame shi yan sallama da kaza ba abin da ya kai shi hana shi tunani irin waɗannan mutane kaga shi suna buƙatar kai musu tunani al'umma su suke wa shugabannin su tunani su kai musu a matsayin shawara amma in ka bar su to wannan zaman da suke yi da yawace da mitin shi kadai ya isa ya hana su su tunanin yadda za su yi muku wani abu don haka gaskiya wajibi ne al'umma su zabura su gyara kansu su gyara tunaninsu su kuma fidda shawarwarin da zamantakewar su zai yi kyau nas'alullah an yuwaffiqana jami'an malamin yake cewa kanu yamtadihuna biha suna yaban junansu ga irin waɗannan abubuwa da haƙuri da natsuwa da kuma bin abu sannu illa annaha kanat fihim azizatal wujudi amma duk da haka waɗannan abubuwan samun su a wurin larabawa wato agun afrad dinsu individually in ka bi su da wahala amma dai suna cikin kiyam da suke damuwa da su har a waƙoƙinsu zaka ji suna yaban mai irinsa amma kuma yana da wahalar samu an ce azizatul wujud abin da yake kadan yake samuwa yana wahalar samu li farat shaja'atihim saboda karfin wato gwarzantakar su ka san shi gwarzo mutumin da yake jin karfi yake ji da karfin sa a ce ka sami a ce yana da hakuri da nutsuwa da bin abu sannu to ba safai bane ko ba haka bane kawai daga ka shiga harkar sa yanzu nan zai ce to bari maganinka da karfi yauwa to saboda irin wancan halin nasu samun masu irin wannan duk da cewa abin yabo ne a wurinsu to ba su da yawa kun gane abin da yake so ya ce yauwa abu ne mai kyau a tsakaninsu kuma suna yaban mutum mai irin wannan amma kuma yana da wahala samunsu a cikinsu wa sur'atu iqdamihim ala alqital saboda saurin wato zaburarsu da kaiwa hari akan abin da ya shafi yaki abu na shida as-sazajatul badawiyya wauta ta kauyanci in an ce sazaja ba ka kira shi wauta haka gaba ɗaya ba amma dai mutumin da ba mai wayo ne amma ba mai tsananin basira ba haka yake kawai kamar dai da za a ce kauyanci mutumin kauye haka yake akan ɗabi'arsa shi ake nufi da sazaja ba mutum ne makiri amma haka dai yake baya niyya ya cuce ka in an kawo cuta ma ta wuce ɗabi'a ta ɗan adam haka wanda baya niyyar ya zalunci wani yake ba yace wa adamu talawuthi bi lawthati alhadarati wa makaidiha kuma sannan basu gurbata da gurbacewa irin na ci gaban zamani ba da abubuwan da yake cikin ta na makirce dan yanzu in rayuwar zamani ce sai ga mutum zai zo maka yana nuna maka yana son ka yana nuna kaza da kaza da kaza alhali ya zo ya kula maka wani abu ko ba haka bane a gun yan binni ake samun wani a kauyance suna da wani abu ne da suke ce masa saraha kuru-kuru ma'ana duk abin da za su yi za su faɗe shi kai tsaye suke maganar su ko ka karɓa ko kar ka karɓa to haka larabawan kauye suke shi yasa za ka ga a ɗabi'ar mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai idan aka ce waɗannan larabawan kauye ne daga kauye suka bu sai ga ɗabi'ar yadda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana daban take da wanda suke yadda yan cikin gari suke ko ba haka bane nan za ka ce ya Muhammad haka za ka suna masa magana maimakon a ce ya Rasulullah din sai ka ji ana ya Muhammad shi yasa har Allah madaukaki ya ana su a cikin alqur'ani to irin wannan ɗabi'ar tana daga cikin wannan sazaja din da wauta da rashin wato yin makirci shi yasa kuma wani addini da aka gina shi akan wani abu mai suna irin ko munafinci ko taqiyya haka ka nuna abu a zuciyarka ba shi bane a bayyane kuma wani abu ka faɗa daban ba su da irin wannan abu kawai magana ce ta gaskiya ka faɗa wa mutum abin da ka yarda da shi ko ya karɓa ko kar ya karɓa wannan yana cikin manyan shiyan na musulunci abu ne mai muhimmanci a gun musulmi ya zama cewa ka san shi fuska ɗaya amma ko mu yanzu ai mun san cewa duk mutumin da yake za ka yi mu'amala da shi sai ka ganshi lub-lub-lub haka nan kuma sannan sai ka ganshi can tare da wani shi ma lub-lub kuma sannan ba da kyau ba ya je gun wannan da fuska mai kyau yaje gun wancan ma da fuska mai kyau ba za ka taba ganin wato an bata masa rai ya nuna ra'ayinsa an gane shi ba to wannan gaskiya ba mutum bane shi yasa mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu akan wa zulwajhaini a ce waɗannan abokan gaba ne wannan abokan gaba ne sai yaje gun waɗannan da dadi yaje gun waɗannan da dadi ai ka san ba zai yi ko ba haka ba idan dai mutum mutumin kirki ne to a san inda ya dosa yau a kowa ya san halinsa za a ce eh wannan ga fa halinsa ga inda ya dosa ga aqidarsa ga abin da ya fahimta ya yadda da shi amma a ce ga ganshi anan kuma tare da kowa haka ka kasa gane halinsa wannan abin ba shi da kyau ya kamata mutum ya zama haka a miƙe yake ba wai ana nufin ya zama mai fada ba yau amma dai magana ta hali ka daina boye boye dan adam ba abin da zai maka fadi ra'ayinka ga abin da ya yadda da shi shikenan kana so eh baka so to je ka Allah ya kyauta yana cikin halaye masu kyau wani abula wa kana minna ta'iji ha na eh wannan kalma ta neutral akwai inda ake yin ta akwai inda ba a yin ta kalma ce ba a itlaqin ta wasu abun bature in yace wai ka zama neutral shine wai ka zama haka kai ba a dan nan ba ba dan nan ba ba a san inda ka dosa ba wannan ba daidai bane amma akwai kila abinda ake nufi misali ko kana rubuta bahasi ne ka zama kana da objectivity ma'ana a ciki saboda duk mai rubutu yana son ya ja hankalin mai karatu ne ya jawo shi zuwa ga abin da ya fahimta to idan daga bude abin ya fahimci kawai ka gama gaya masa natijar da ka samu tunda a matsayinka na mai bincike ka gama yanke hukunci inda kai to bai cika amfani ba akan ce ka rike kar kai zama kana da hujumi nan da nan akan ra'ayin da ba nakan ba ka bi a hankali har zuwa lokacin da zaka nuna wa mutum gaskiyar ya fahimce ta gurbi wannan shi yana da bambanci amma a ce kawai ka zauna wai kai ni fa bana so a kira ni da wani suna ko a kira ni dan kaza ni neutral nake wannan ba shine kana daidai din ba daidai din ka je ka nemi ina addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya zama akan sa kake shine daidai ko me mutane suka kira ka na mata mun fahimci wannan yau sai yace wa kana minna ta'ijiha as-sidq wal amana daga cikin sakamakon da ake samu na irin wannan halin rashin koye koyen za ku ga cewa ana samu me gaskiya da kuma rikon amana sai kaga shi yasa a larabce za ka ga suna fadar ganin idan mutum kawai in kuna magana da shi zaka iya gano wa gaskiya yake ko ƙarya yake kuma ko mun san wannan kana iya ganewa wane ƙarya yake ko gaskiya daga an tambayi mutum wani abu da zai aikata yana nuna inda ya dosa haka ne ko ba haka ba kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa babu mutumin da zai yi ƙarya a rayuwarsa a ce maƙaryaci ne sai fa sai Allah madaukaki ya ilmantar da muminai ya nuna wa muminai wannan ƙaryar ta bayyana ko falatatu lisanihi tuntuban harshen da zai yi kawai zai nuna maka wannan mutumin ba mai gaskiya bane da wahala mutum yi wa addinin Allah ƙarya kuma ya mutu abin nan bai bayyana ba shi ne abin da ake faɗa in dai zai wani abu ya dangana wa addinin Allah ce wannan ma addini ne kuma ba addinin bane to kafin ku yi mutu sai wannan abin ya bayyana ga mutane cewa wannan abin ba a ce ba daidai bane Allah madaukaki baya barin a cuci mutane akan addininsa addinin Allah shine kawai mutum zai yi wato sak kuma ya tafi bi idhnillahi lafiya Allah ya samu dace sai yake cewa wa kana minna ta'ijaha as-sidq wal amana wan nufuru an al-qida'i wal ghadab kuma suna gudu a ce sun auka ga yaudara da kuma wato didde bayanan su da qida'i da ghadab in aka ce mutum mai yaudari shine ghadir wanda za a yi alƙawari da shi ya walwale shine ghadab yauwa zaka cewa da wahala ka sami irin wannan agul larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma bayan zuwan sa ga musulunci ga shari'a ga dabi'u kuma da suka fi kowace dabi'u kyau irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka hadu da irin waɗannan halaye kaga an samu kamala shi yasa babu al'ummar da take tafi soyuwa a wurin Allah irin wannan al'ummar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna da annabi wannan kawai ya ishe shi falala a ce ya samu falalar shiga aljanna a ce ya zauna da shi ya gan shi kuma ya yi imani da shi ya koya masa addini agunsa ya karɓi addini direct to ba mutumin da ya kai wannan daraja da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda ya yi wato shi ma irinsa ne ko kuma ya yi aiki ya bi wancan abin da waɗancan ɗin suke kai Allah ya ɗora mu akan hanyar waɗancan bayin Allah nara anna hadhihi al-akhlaq ath-thamina za mu ga cewa in ji malamin ya ce za mu ga cewa waɗannan halaye masu tsada masu daraja مع ما كان لجزيرة العربي من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم تعالى دا أبندا جزيرة العربية وتقصر قصر شلال ربا وسكي دشي نا أبندا ألم يساسو أو نولي ولين دسكي دشي نا أبندا نجوغرافي معنا فيزيكال إن قصر من إن دسكي أجوغرافن شي إن دسكي دنگنا دسولا دنيا تو ودنن هالاي كانت سببا في اختيار الله عز وجل إياهم لحمل عبء الرسالة العامة ينا تيواني تاردا wurin da kasar Larabawa yake da shi ma'ana kasar da suke da ita in ka kwatanta su da duniya gaba daya ba ana fadar cewa kasar Larabawa ko dakin Ka'aba shine tsakiyar duniya ba kaga wuri ne da ake ce mu strategic wuri Allah madaukaki ya zaba ya aika manzansa a wannan wurin kasancewar wuri ne da yake tsakiyar duniya in ka kalli duniyar da aka zauna cikin ta yawa to tare da wannan kuma malamai suna ganin Allah madaukaki ya zabi waɗannan mutanen ne ya aika manzansa cikin su bayan wannan wurin da ya zaba musu to da kuma wannan irin halayen masu kyau da suke kai kafin ma addinin ya zo mun fahimci abin yawa domin shi wannan addinin na Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato wanda Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi babu mai riko da shi fa sai mai wani daga cikin waɗannan halayen mai gaskiya da rikon amana da rashin kare alƙawari in yayi magana yadda da ita yanzu idan ba haka ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama da yazo Madina ya samu Yahudawa da ya samu Yahudawa mai suka yi ba fara yayi da korar su ba yarjejeniya akai to kar ku shiga kazanamu kar ku shiga kazanamu za a yi muku kaza za a yi muku kaza za a kiyaye ku ba mai taba ku za ku yi addinin ku ba tare da an kula ku ko wani musulmi ya zo ya hana ku wannan yarjejeniyar ba a taba samun wani musulmi ya warware ta ba to kun ga ci gaban addinin yana hade da maganar gaskiya da rikon amana da rashin yaudara da kuma kai tsaye a san inda ka dosa duk wanda addinin sa an gina shi ne akan ka tambaye shi ya aqidarsa kake ya kake sai ya maka launi nan ya ce a shi bai yadda da kaza ba ka je ka binciki littafin da yake addinin ne shi kuma sai ka samu akwai wannan abu to wannan ba addinin Allah bane ba zai yi kuma addinin Allah ya zama an daga shi da irin wannan halin ba domin tunda addinin nan Allah ne shine zai daga shi ko kana da rauni rauni ina nufin maddi a ce baka da karfi baka da makami to gaskiyar ka da rikon amanar ka da tsayawanka akan addini shine zai sa abin ya ci gaba amma ba dabaru wai da yaudara a ce ka yaudari mutane ko ka ba su abun duniya ko ka zo ka nuna musu da fuskar ka kana son su amma a zuciyar ka baka son su ko kana son ka jawo su ne zuwa ga wata aqida taka wannan duk ba haka bane yin mu'amala mai kyau babin sa daban amma yaudara ita ma babin ta daban Allah ya kiyaye mu don haka a jike nan wannan addinin ba zai tafi ba sai da irin waɗannan halaye din shi yasa Allah madaukaki ya zabi waɗannan mutane ya turo addinin sa wato ta hanyar su wa qiyadatul ummatil insaniyya da kuma jagorancin wato bani adam gaba daya wa islahil mujtama'il bashari da kuma gyara ga wato gaba dayan human society wato abinnan rayuwar duka dan adam wato abinnan harkar rayuwa ta dan adam gaba dayanta li anna hadhihi al akhlaqa domin ko wadannan dabi'u wa in kana ba'dha yufdi ila sharri ko da dai wasu daga cikin su sukan kai ga sharri wa yajlibu al hawaditha al mu'limata kuma yakan jawo wasu hatsurra wato hatsarori da kuma tashin hankali masu radadi masu da kawo damuwa illa annaha kanat fi nafsiha akhlaqan thaminatan sai dai cewa in ka kalle su a kashin kansu zaka cewa halaye ne dabi'u ne masu tsada masu daraja masu muhimmanci wanda ake bukatar a same su a dan adam tudirru bil manafi'il amma sukan gangaro suna kawowa suna jawowa al umma ta sami wasu wato amfani iri iri lil mujtama da wato al ummar dan adam wa ya lil mujtama'il bashari ba'da shay'in min al islah bayan an sami wani abu na gyara wa hadha alladhi fa'alahu al islam wannan abun kuma shine abinda musulunci yazo da shi kuma abinda musulunci ya aikata ke ya zo ya samu mutane babu tsari ana rawa kowa ne abinda yake dama to saboda wannan shari'a da Allah ya bayar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan halaye da aka samu waɗannan mutane akai sai ya zama cewa musulunci nan da nan ya gyara al umma a dan lokaci kadan kuma wannan kamar da nake faɗa ya nuna mana cewa addinin nan in aka yi riko da shi lalle riko da shi din shine sababin a samu nasara tunda waɗanda suka yi riko da shi kamar da ambata a ƙasa da shekara 25 duniya take musu da'a gaba daya wannan abun ba a taba samun sa ba a tarihi babu wata al'umma babu wani civilization da ya samu a wannan shekarun wasu mafi yawan su akalla abinda zaka samu shine sai shekara 100 ko 200 ko daruruwa sannan kuma sai kaga sun zo sun sauka sun yi baya amma a ce a lokaci guda kawai shekara 2 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma na shekara 2 na bayan shekara 10 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina bayan nan ya shekara 10 ne a Madina sannan ya rasu shi dai dama a rayuwarsa musuluncin shekara nawa yake tare da shi shekara 23 ana saukar masa ruwa'i kuma ya rasu daga farkon annabci to bayan sa shekara 2 na Abu Bakar radiyallahu anhu shekara 10 na Umar 12 kenan shekara 12 na Uthman nawa ba 24 ba to a wannan lokacin fa gaba ɗayan al'ummar da ba musulmi ba suka san akwai wani akwai wasu mutane sunan su Larabawa akwai wani addini da suke riko da shi sunan sa musulunci har ya sai dara akan mutane a duniya a wannan shekaru zamanin Aliyu ci gaba akai duk da dai rikice-rikicen da aka samu sun hana a ci gaba da harkar jihadi da shigo da sauran kasashe cikin musulunci sai daga bayan nan aka ci gaba bayan an samu nutsuwa a amul jama'a kamar yadda wata insha Allah zamu zo mu magana akai kun ga wannan ashe akwai abin mamaki a ce wani abu ya zo a irin wannan range din wannan shekarun dan kanana shekara 24 kawai an karbe duniya gaba daya ba wai gaba dayan ta ba amma dai mafi karfi duk wata al'umma mai karfi a zamanin nan an cinye ta ta dawo karkashin musulunci duk al'ummar da ba a je gunsu ba ma to ba a damu da su bane kuma suna can nesa kuma ba su da wani karfi da za a ce domin a lokacin nan in aka ce kaci farisa da yaki ba ko iya iran ta yanzu bane da har India da Afghanistan duk suna karkashin wannan civilization ne duk inda ake bautar wuta ne da bautar gumaka da shirkoki iri-iri a za a cikin shekara wannan 10 kawai na karshen zamanin Abubakar aka fara yakin Farisa da kuma gaba ɗayan rayuwar Umar har zuwa lokacin Uthman duk a kansu ake zamanin Uthman ne aka fara fita aka fara yin an kusa kaiwa abin Urumba har akwai wani a lokacin da aka yi yakin Andalus wani marubuci a cikin Turawa ya rubuta yake cewa akwai wani yaki da aka yi Fasil wanda da a ce Larabawa ma'ana musulmi kamar da shi yake cewa Larabawa da musulmi sun ci nasara a kansa yace da yanzu duk Faransa masallatai ne a wannan lokacin yakin da aka yi na ƙarshe a Andalus to amma da suka tsaye da su iyanan Andalus an ce Andalus ana nufin Spain daga baya shikenan kuma aka samu musulmi da suka ci gaba da rayuwa sai aka fara samun sakaci aka fara samun rauni na addini ana hulɗoɗi yadda aka ga dama shikenan har kiristoci suka zo suka fidda musulmi gaba ɗayan su da ba yahude da musulmi lokaci guda aka kore su gaba ɗaya daga Spain lokacin da kirista suka kafa daula a Spain har yahuda kora su a lokacin to kun ga meye abin da ya jawo musulunci ya kai har zuwa ga Andalus ai riko da shi ne to wannan shine babban abin da ake so a fahimta cewa wato riko da addinin da tsayawa a kansa shine babban sababin cin nasara Allah ya sa mu dace sannan yake cewa menene inani wurin da muka tsaya tudru bil manafi al amal lil mujtama al bashari ba'da shay' min al islah wa hadha alladhi fa'alahu al islam na'am wa la'alla aghla ma indahum min hadhihi al akhlaq wa a'zamuha naf'an yace ina ganin la'alla za iya cewa a cikin dabi'un nan da na ambata muku na Larabawa wanda yafi kowanne tsada da girma da daraja da amfani ba'da al-wafa'i bil ahdi bayan wato cika alƙawari huwa izzatun nafsi wannan abin da Larabawa suke da shi na ji da tsarewa mutuncin su shine izzatun nafsi rashin yadda da kaskanci wannan dabi'ar tana da muhimmanci a gun dan adam duk dan adam inda zai zauna kawai shi kullun a kaskanci yake to ba zai taba samun ci gaba ba shi yasa zan komo kan gida abinda nake faɗa ina in na faɗi wannan magana ta kan harbo ni dawo gida idan ka kalli wato dabi'ar bahaushe zan ce ka fidda bafulatani da bafulatani ba irin bahaushe bane a irin waɗannan abubuwa ne ya gaskiya ne idan ka faɗi in kai kudin goro kace da bahaushe da bafulatani duk halin su daya na rashin izzatun nafsi to baka yi wa bafulatani adalci ba in dai ka san tarihin bafulatani domin wannan yunkurin nasa ne fa da taimakon Allah yasa har ya taho har ya kawo musulunci ko kuma in ce bayan musulunci ya zo shi ya zo ya yi islahin da aka yi ba dan fodiyo bane ya zo islahin da aka yi da ai akwai kasashen Hausa akwai musulunci ba ba musulunci bane ba dan fodiyo ne ka musulunci Najeriya ko kuma kasar da ake cewa Najeriya domin zamanin sa ba sunanta Najeriya yawa amma kafin zuwansa akwai musulunci amma musulunci wanne iri an karbe shi sai aka irin wannan sakacin aka zauna aka koma har aka koma ana shirka a gumba Hausa gargajiya ta zo ta sai tsara akan mutane aka koma maguzanci ana bauta su gurgurna da menene da abubuwa da kowanne gari da abin da suke bauta ku tambayi mutanen garin nan zasu ga muku da me ake a Maransa nan dutsen nan yau wanda yake da tarihi duk irin waɗannan abubuwa ne nan ake zuwa ayi rantsuwa nan ake zuwa roƙon ruwa da abubuwa duk na shirka da nisa da addini tare da ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah zuwan Shehu Dan Fodiyo ya zo ya turo malamansa sarakuna suka yi ta waɗannan abubuwa su ma kafin daga baya har ka tsarin sarautar ya koma kuma irin wancan na zamanin Bahaushe din ba na zamanin wato malantar da Shehu Dan Fodiyo din ya kawo ba duk wannan saboda me sakaci din da zaunawa kawai abubuwa a basu su gyara kansu kuma da rashin izzatun nafsi shi abin da yake so mu magana ai Bahaushe ya fi kowa irin wannan a dabi'ar mutane da na karanta yana daga cikin mutanen da ya yadda ya zauna a kaskanci lokaci mai tsawo sai dai ce to ai abin ne sai du'a yi ko ba haka muke yi ba mu zauna cikin damuwa da talauci da ba wani abu ba wai haka ke tashi hankali ba amma kana da hanyoyi na tunani da zaka kamo yadda zaka gyara abu amma sai mu zauna shikenan sai a zuba a ce to ai ba kuma Allah zai gyara kuma har yanzu ka duba yadda abubuwan mu suke tafiya mutum yana ganin matsala ta cinye ta damu mutane sai a ce to ai abin da mu yanzu ba a san waye zai magana akan wannan ba to dabi'ar mutumin da yake so ya ci gaba ko da wata fikira ma'ana wani addini kake so ka yada ko kuma rayuwar ci gaba ma na dan adam haka rayuwa to idan kana da wannan to kai da ci gaba fa gaskiya sai dai labari sai dai kaga wasu sun ci gaba Allah ya kyauta dan haka waɗannan abubuwan gaskiya sai muna da su kar mu yadda da zama a cikin kaskanci mu binciki hanyoyin da za su fitar da mu daga kaskanci wannan abun tare da riko da addinin musulunci kuma tare da bin do tsari na addinin musulunci yawa in an ce wai a fita da kaskanci karka cewa a tashi ko ayi bore ko ayi wani abu ba haka ake nemi ai ba laifin wani zaka hango ba laifin ka nake faɗa kai hangina ka ka fara gyarawa na saman shi ba zai gyara domin ai wanda suke saman su din mu din ne ba su bane ko ba kamar masu halaye irin namu ne suka shiga wannan hanyar aka ce demokradiya aka zabe su suka hau suke irin abin da mu ma shi muke kowa daga cikin mu da za a zabe shi shi ma ya hau irin wancan abin zai don haka gaba daya overhaul muke bukata a yi na al'ummar gaba daya a gyara mata hali wannan shi nake magana Allah ya samu dace to wannan izzatun nafsi din ba abin da ya kai shi wal mudhi fil azaibi da kuma rashin hakuwa to ba a yarda a kyale abu haka wai a ce wai gyara kansa a amike a zarce in aka yarda da abu daidai ne to amike sai an ga cewa an kai gashi a kansa wannan dabi'un guda biyu da rashin yarda da kaskanci da kuma rashin sakaci akan aikata alheri to duk waɗannan abubuwan suna ga cikin alaye manya da suka fi tsada bayan maganar wato cika alƙawari da kuma gaskiya iz la yumkinu qam'u sharri ba zai yi ka tumbuke sharri daga asalin sa kai uprooting din sa ba daga wato daga tushen sa wal fasadi da kuma lalacewa da fasada wato da gurbacewa al'amari ba zai yi ka rushe shi ka cire shi daga cikin al'umma ba wa iqamati nizamil adli da kuma tsaida wato tsari na adalci wal khairi da alheri to ba zai yi ba illa bi hadhihi alquwwati alqahira sai da irin wannan karfi mai rinjaye mai kuma wato tilasta mutane idan haka kawai zaka bar abu wai kace wai haka zai gyara kansa to gaskiya har abada fa ba za a samu gyara ba ina fatan mun fahimci abin da nake so mu kai gare shi yawa kuma da wani abu har yanzu nake so mu fadakar da mu akai muna da wani halin na rena kai me ma na rena kai kamar yadda ke fada da su kowa ji yake wai bai ise yayi wani abu shi yasa sai ga mutum a al'ummar mu shekararsa 40 amma ba zai iya jagorancin al'umma ba ko ba haka bane saboda ba mu da tarbiyya wato ta iya jagoranci da iya tafi da mutane a Usama dan Zaid lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya yaki Rumawa bayan an dawo daga yakin Tabuk ai ba dade ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine yakin sa na karshe ne fita ko sai ya fara rashin lafiya to a lokacin nan Rumawan da aka je yaki a Tabuk ba a sami an yi yakin ba aka dawo ai sun ƙara wata haraka a bangaren Yarmuk a lokacin nan Usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Usama ibn Zaid ya je ya yake su wannan tawagar da aka tura tare da manya-manya a ciki Usama ibn Zaid aka dora akai shekarar sa nawa a lokacin kun sani shekarar sa 17 a tabi'a da hankalin irin na wadancan mutanen dan shekara 17 sai ga ya iya shugabanci ya iya komai amma mu sai mutun ya shekara 40 50 ba shi da basira da zai iya wasu abubuwa da mutane saboda tarbiyar mu ba a tashi da sa mutun har ya koyi irin waɗannan abubuwan yanzu ku duba ku gani a tabi'ar yadda muke taso da ƴaƴan mu in kana zaune a zaure da danka ai da baki sai danka yazo me kuke yi sai ai sai a razana da shi tashi ka ba mu wuri zaka zo ka zauna cikin manya ko ba tabi'ar mu kenan wannan ita ce ai yadda muke yi to babu hanyar da take lalata yaro ya tashi yana tsoro ba zai iya tsaya gaban mutane magana ba irin wannan hali a gun Balarabe har zuwa yanzu duk girman bakon da yazo gunsa alfaharin sa ne ya zama dan sa ne ma yake bashi abinci kuma dan nan zai zauna ba zancen wayo wani sirri wani ba sirri ba duk abin da za ku tattauna da shi dan sa yana ji kuma a haka yake koya ma dan nan halaye mai kyau kun ga na farko ya raba dan nan da yawo a titi ba abokan dan ne za su sa tsara masa rayuwa ba ko uban ne zai tsara masa kullun yana jan dan sa a jiki tare suke yawo shi zai nuna masa ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza hatta yadda zai yi wa zubawa baki shayi ya ba su sha sai an koya masa kuma a irin wannan zaman yake koya kuma ya iya tashi ya fuskanci bako assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan marhaban ashe ga bismillah ku zauna nan ku zauna amma mu daga ya leko ana sallama da ba sai ku cikin gida sai kai ka zo shikenan sai ka zauna shi kuma ya koma in yazo ya dan wasa aka zo da yar alawa ko wani dan kobo ko wani ra dan bashi shikenan sai koma gida kuma yana zama sai ka kore shi to wannan hanyar amma masu tarbiyya suna cewa babu hanyar da take lalata tarbiyar yaro ya tashi ba zai iya komai a cikin al'umma ba ba shi da kwakwalwa da basirar da zai iya tafi da mutane irin wannan dabi'a din sai ga dan shekara 15 17 20 ya jagoranci yanzu ku duba kasashen duniya mafi yawa gashi duk da demokradiya yake ka duba wanda aka zaba a prime minister ingila wannan sati ɗaya ko biyu da suka wuce shekara 43 mu yanzu kaga yakin masu shugabanci yan shekara 70 ne da yan shekara nawa ake ta fama wallahi musta'an kuma sannan kaga an zo basirar yadda za a gyara al'umma babu in aka haɗu kowa tunaninsa yaya da shi da iyalinsa ya kwashe ya sa a aljihu saboda tsabar rashin basira ma sai ya kwashe duk abin da ya samu kuma sai a je a kai wa turawa sai a zauna kuma ba su barka ka dawo da shi ba haka babu basira ba ya kamata a yi tunani ba haka ake tafi da rayuwa ba gaskiya yawwa duk mutum yana kishin ƙasarsa yana kishin al'ummarsa waɗannan abubuwan gaba ɗaya wallahi sai an gyara su in ba su gyaru ba to zancen wai mu gan mu wai wata ran muna da wani abu ci gaba to ba mu ba ne Allah dai kiyaye wannan ba na so riƙe yawan nana tashi don in fitar mana da ƙauna da hope yawwa da'iman ɗan adam ba ya fitar da hope yawwa amma dai faɗa wa mutum irin wannan yana zaburantar da shi kuma ya canza hali kuma halin nan gaskiya yana canzuwa yawwa wani yana cewa shi ne ya riga kai shekaru kaza ai kuma yanzu me za a iya gyarawa wannan duk tunani ne na rashin karatu yawwa karatu hatta a rayuwa ta ɗan adam ba zancen karatun addini Allah kyauta sannan sai illa bi hadhihi alquwwati alqahirati wa bi hadha alazmi alsamim da kuma irin wannan wato karfin kuduri wato wanda yake mukhlis wato wanda yake tsayayye za wato shi kadai shine samim aka ce abu samim shine khalis min shay alkhalis min shay alladhi lam yashbuhu sha'iba shine samim walahum akhlaqun fadila yace kuma wadannan larabawa suna da halaye da dabi'u wato ukhra wasu daban wanda ban ambata ba duna hadhihi allati dhakarnaha wanda ban ambata ba walaysa qasduna istiqsa'aha ba nufin mu anan mu ambaci dukkan halayen kirki da larabawa suke da su kafin zuwa musulunci ba amma wannan dai misali ne da cikin irin halayen da larabawa suke da shi wanda kuma ya zama sababin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan addini daga Allah sai ya zama cewa ya dace da mahallin da aka turo shi muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan wannan addini na Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsare mu daga kowace irin fitina ya ba mu gaskiyar nufi a duk abin da muke yi akwai mu karasa ko akwai lokaci mintuna hudu to mu tsaya haka insha Allah darasi na gaba za mu fara ainihin sira da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanzu duk abin da yake muqaddima ce da za ta amfane mu wajen fahimtar wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gama shi zuwa yau insha Allah darasi na gaba zamu fara akan nasabar manzon Allah in an ce nasaba sallallahu alaihi wasallam ana nufin silsilar iyaye yawa har zuwa kakanni na can baya yawa wannan abubuwa suna da cikin abin da shi ma dai koyi hakuri zan taba mu akai muna da wasa da su abun larabawa abu ne mai sauki ka samu yaro yanzu dan shekara 9 ka tambaye shi ya sunanka sai ya gaya maka sunansa da sunan babansa da kakansa wajen guda 9 zai iya gaya maka abinda mu yanzu ba mu da shi ba mu yanzu ba duk iyayen mu da kakannin mu duk ba su taso da ilimin wannan abu kusan mutum ma je yana tambayar ya sunan kakansa sai ya ce kada mara kunya ko gaskiya waɗannan abubuwan ba haka ya kamata ba kamata ya yi ilmantar da yaro ka gaya domin yaro yana da alfahari da gidansu yau ya san sunan babansa wani ya san sunan kakansa wani ya san sunan kakansa a lissafa masa su ya haddace yana daga cikin abubuwa masu amfani a musulunci yauwa ba gargajiya ba ce abu ne mai kyau a addinance yauwa ka san asalinka ka san kuma alfaharinka ba wai muna kira kuma ai alfahari da kabilanci da cewa ɗan asalin wane da gidan wane da gidan wane ba amma dai jahilcinsa kuma baya amfani yauwa dan su kowa ka zare shi na aka ce ba zai fita daga masallacin nan ba sai ya faɗi kakansa 5 mutum ne za su iya fita to Allah ya kyauta a rika tambaya tun kafin tsofin nan su rasu ku je ku tambaye su yauwa a rika zuwa ana gaida tsofi ana samun tarihi wannan rayuwar tamu ta zamani haka a watsar da abin da yake baya din nan ba daidai bane a rika bincike wannan tuno abin da ke baya ka hada shi da yanzu shi zai baka fikirar yadda zaka gyara rayuwar yanzu ina fatan mun gane yauwa mu rayuwar ta yanzu an durkusar da mu ita ma bamu gama fahimtar ta saboda ga rayuwar talauci ga information din ba sosai ba ilimin ya ci baya da yawa hatta na bokon ya lalace ba ci gaba ana dai dan kokari gurgudu to amma ya bai kai na baya ba kwata-kwata irin bayan 'yan shekarun da suka gabata don haka a dogara da irin waɗannan abubuwan kawai na samun ilimi yanzu ka zo ka hatta abin da ya shafi tsarin abin da ake koyawa yara a makaranta social studies nan ka zo ka ce wani da lokacin da muke primary za ka duk kowa ya haddace sunan gwamnoni ne da sunan waye yanzu ba kowa zai iya waɗannan ba ko ba ka mani ban ce ba a koyarwa ba amma ba a riƙewa yaran ba nutsuwa ba su malaman ba nutsuwa ba a sami abin da zai bada nutsuwar da za a yi koyarwar daidai ba ɗaliban ba sa fahimta haka nan al'amarin gaskiya wallahul musta'an akwai buƙatar a gyara shi kar mu ce sai du'a yi yauwa mu yi ƙoƙarin mu yi addu'ar ibada ce amma kuma mu yi ƙoƙari mu gyara da bada shawarwari da kuma hatta mu ma bada lokacinmu wanda Allah maɗauki ya hore masa karatu a wani fage ya ba wa kansa dama ya je ya roƙi wata makaranta principal ya ba shi dama ya riƙa koyarwa kyauta duk ana yin waɗannan abubuwa a wasu wurare ɗin amma mu kaga ba mu da shi ga wani malami ne ya bar aikin yanzu yana da ofis yana da ranar da zai iya zuwa koran asabar ne ya ware wa samari unguwarsu a ce waɗanda ba su iya cin jarabawa ɗinnan ba ya ware ya sa musu lokaci ya ilmantar da su su gyara abinsu wani ya zauna ya duba ƴan unguwan nan ya za a gyara musu har da su ta Qur'ani duk waɗannan abubuwa kawo shawarar fa da ƙoƙarin a yi shi ne fake sawa a ci gaba amma zaman kana jiran wani ne zai zo ya yi to shi yasa ba a ci gaba ne ina fatan mun gane wannan yauwa Allah ya sa mu gyara waɗannan abubuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.